établissement américain.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusufu Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa a yau Talata miliyoyin musulmi a kasashen duniya daban-daban suka fara azumin watan Ramadana. Za mu ji yadda farashin kayayyakin da aka fi amfani da su a cikin wannan wata suke a bana a jamhuriyar Nijar. A jihar Katsina tarayyar Najeriya kuma wasu mahara hudu ne suka miga kansu ga hukumomin jihar gab da cikar wa'adin da shugaban kasar Najeriya ya baiwa 'yan ta'addar kasar. Idan kuma muka sake komawa a jamhuriyar Nijar, za a ji koke-koken wasu matan karkara zuwa ga sabuwar gwamnatin kasar. Akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar. To amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Da yammacin jiya Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin Brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen Amurka na kungiyar tsaro ta NATO a wani yunkurin daukar shawarwari game da yaki da ake gwamzawa Afghanistan. Ana kuma sa ran Blinken zai karfafa tattaunawar diplomasiya akan goyon bayan kungiyar tarayyar Turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da kuma karuwar tankiya da Rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da Ukraine. A yau Talata ne zai soma tattaunawa a Brussels, kana sakataren tsaron Amurka Lord Austin zai karu da shi wanda shi kuma yake ran gadi a Jamus, babbar kawar Amurka a Turai, da kuma Isra'ila masu muhimmanci ga diplomasiya da Iran. Ina hasashen samun tattaunawa mai ma'ana da kawayenmu akan batutuwa da dama da dukkanmu muke ba su muhimmanci. Muna da ƙarfi idan muka yi aiki tare, in ji Blinken a wani saƙon Twitter da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sanar yayin bulagurunsa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da tsohon shugaba Donald Trump ya cimma da ƙungiyar Taliban, Amurka ta yi alƙawarin janye dukkan sojojinta daga Afghanistan kafin 1 ga watan Mayu. A hali da ake ciki kuma, jiya Litinin sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya ba da umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai akan tungar soja ta Mandabe a kasar Kenya da ya kashe Amurkawa guda uku, kana wasu guda uku kuma suka jikata. A wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran Austin, sakataren jaridarsa John Kirby bai nuna takamammen abin da ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta gudanar. A wani mataki da ya zo kan kari, Austin ya shirya ganawa da jami'an rundunar haɗin gwiwar ta Afirka yau Talata a Stuttgart a ƙasar Jamus a matsayin wani ɓangaren rangadi da yake yi a Turai domin ganawa da ƙawayensu da kuma tattaunawa da kwamandojin Amurka. A gefe ɗaya zai kuma gana da jami'an rundunar haɗin gwiwar Amurka da Turai a don Stuttgart ɗin. Kirby ya ce bayan amincewa da sakamakon binciken da rundunar Afirka ta gudanar wanda ba a riga an fitar a bainin jama'a ba, Austin zai ba da umarnin zaɓo babban soja mai anini hudu da zai sake nazari akan binciken. Ma'aikatar sojan dai ta zaɓo Janar Paul Fang a matsayin wanda zai yi wannan aikin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka maida martani da labarin wani da ake zaton ɗan bindiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee a jiya Litinin, inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi. Babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta Austin East High School da ke birnin Knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin Nashville, in ji 'yan sanda. An da ya kawo mutumin da ya aikata kan. 'Yan sanda sun ce sun maida martani a makarantar ne da misalin karfe 3:15 na rana, inda suka yi musayar wuta da mutumin da yake magana a wajen wani asibiti. Magajin garin birnin Knoxville, India Kincannon, ya faɗa wa talabijin WATE cewa ya yi magana da jami'in da ya samu rauni yana cikin hayyacinsa kana yana murmurewa. Hukumar binciken manyan laifuka ta jihar Tennessee ta ce ta tura jami'anta a makarantar domin gudanar da bincike. A ƙarshe, a jiya Litinin wani likitan zuciya ya bada bahasi kan shari'a George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda a Minneapolis a bara, inda ya ce ba bugun zuciya ko ɗaukar ƙwaya fiye da kima ne ya kashe shi ba, kana akwai yiwuwar zai iya kubuta inda ba don an taushe wuyarsa a kan titi tsawon mintuna tara. Dr. Jonathan Rich, shehu malami ne a makarantar likitanci ta Jami'ar Northwestern University. Ya faɗa wa rukunin masu shari'a kan kisan da Chauvin ya aikata a Minneapolis cewa, inda ba don an hana ma Floyd damar numfashi ba, ina gani da bai mutu ba. Eric Nelson, lauya da ke kare Chauvin, ya musanta cewa, shan ƙwaya ne ya kashe Floyd mai shekaru 46 da kuma wasu matsalolin rashin lafiya. Amma bayan da Chauvin ya kama shi a ranar 25 ga watan Mayun bara, kan samunsa da dala 20 na jabu ne ya kashe shi ba. Chauvin mai shekaru 45 kuma farar fatan Amurka ya ki amsa laifin kisa a shari'ar mutuwar Floyd, lamarin da ya haifar da zanga-zangar kin jinin ayyukan 'yan sanda na cin zarafin tsirarun jinsuna a fadin Amurka da wasu manyan biranen kasashen waje.
Madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. To a yau Talata, miliyoyin musulmi a kasashen duniya daban-daban suka fara azumin watan Ramadana na tsawon kwanaki 29 ko 30. Azumi dai yana ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar. To a cikin dai wannan wata na Ramadana, masu gudanar da azumi na buƙatar wasu kayayyakin more rayuwa irin su kayayyakin marmari da dai sauransu. To dangane da haka ne wakilin muryar Amurka da magaram Tamar Abari ta samu zantawa da wasu 'yan kasuwar da magaram domin jin yadda farashin kayakin yake a bana.
Ni ne Alayyar Rasitu, ɗan kasuwa nan da magaram. Gaskiya wani dai alhamdulillah akwai kayan, kuma babu irin wannan da ake sha in azumi ya zo kaya suna hauhawa. Gaskiya an aka kamanta da bara, wani ma kayan da sun yi ƙasa. A bara sukari wajen wannan daidai wani lokacin ya kai jika 26 to yanzu 22 ne.
Sunana Alhaji Babale, ɗan kasuwa cikin kasuwar Dole. Kayan masarufi muna sayar da kayayyaki kamar su mayonnaise, su aran maji, su petit pois, masu duwan, duka dai kaya abu ne tashi duka na abinci duka. Farashin kaya nake gani bai ma ƙara ba, tunda farashin duka bai fito ni $10 ba. Yaban macin da aka samu kisan harka duka in ya zamanto rabi naira ce, rabi sai face, dole wani kayan koda wajen sufuri ana iya samun wani. Gaskiya kusan yanayin kasuwa dabara da bana. Gaskiya kusan in ce miki bara muruma ta kuɗi ta yi tahiya.
Muhammad Nasir Kulutu, mai sai da anana da persil da salati. A yanzu dai farashi ya ɗan hau kaɗan haka, tunda a da kwanan baya muna sai da shi kamar 30-40, amma yanzu ya kai kamar 60-70 haka.
Mene ne ake sai da 60?
Kamar ɗarmi ɗaya na anana haka. Kuma amma duk ta yanda ka zo ko ta $5 ko ta $10, duk da ya kai ga haka na mahallo muna sai da. Ko mamaki farashin ya ƙara yin ƙasa, tunda kuwa kayan akwai shi da yawa. Kenan ɗan rike shi ne aka ishe sa ya dan hau
kine Alhaji Abu Dogo mai nama nan kasuwar Dole. Babu magana ƙari a bisakan nama. Muna sai da nama yanda aka san shi. Kilo mai kashi na manyan dabbobi muna sai da 2,000 shikafi. Tsoka kaɗai muna sai da 2.5. Na rago kilo 2.5. Tsoka kaɗai muna sai da 3.5. Amma sa da fa akwai wanda gaskiya ba sai da haka nan.
Da kashi. Kenan dai ba abin da ya canza harakan nama.
Wallahi dabba ta ma canza wallahi. Dabba ta canza. Amma mu daidai kan taka da abin da yasa wannan azumi bai dace ba a ce mun yi ƙari kawai. Wata ne wanda kowa iya so a ce ya samu tabarikin da ke cikin shi, kenan baiwa mu ce mun yi ƙari ba.
To daga batun azumi sai kuma na tsaro, inda a jihar Katsina tarayyar Najeriya wasu mahara hudu suka gabatar da kansu ga hukumomin 'yan sandan jihar, tare kuma da miƙa makamansu da kuma shanun da suka sata a lokacin da suke gudanar da ayyukan ta'addancinsu. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Sani Sha'ibu Malumfashi daga Katsina.
Su dai maharan da suka tuba don raɗin kansu a nan jihar Katsina suka gabatar da kansu ga hukumar 'yan sanda sun haɗa da Sale Turuwa da Mani Turuwa, Ado Sarki da Sani Mai Daji. Tuban nasu dai yana zuwa a daidai lokacin da wa'adin da shugaban Najeriya ya fara karatowa don cika na su tuba. Shin koyaya lamarin yake dangane da tuban da suka yi? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Yeboba.
kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta bada umarni babu wani sasanci da za a yi da yan ta'addan nan kuma muna nan akan wannan umarnin sai wayannan yan ta'addan su hudu suka nuna bukatar na zubar ta'addanci za su hannanta mana matsuga mukamai da ke tattare da su su babar dajin musamman su dawo cikin gari muka tura aka amso makamen muka zo tare da su muka kai su wurin gwamna kamai kiran GPMG General Purpose Machine Gun guda biyu kiran AK-49 guda daya kiran AK-47 guda 23 da kuma arsashe different calibers suka bar hadda sa shanu na sata wurin 45 su nuna dalle da gaskiya suka hannanta mana wayannan shanu yanzu mun ba komitai wanda sar government ta shirya na tabbatar da gaskiyan ownership din wayannan zamu tabbatar mun ba su orientation da kuma rehabilitation domin sun ce su suna ma iya taimaka ma jami'an tsaro wurin yaki da ta'addanci din nan ɗan ɗan uwansu ba su tuba sun aje makamin su ba
gwamnatin jihar Katsina ta dauki mataki na magance dukkan wasu abubuwan da Fulani makiyaya da masu zama daji yan bindiga suka taba kokawa a lokacin da aka yi wani sulhu a baya cewa ba su da rigage burtali wurin kiwo wurin shan ruwan dabbobi da kuma makaranta domin yaran su riga zuwa karatu to wannan mataki an dauka kuma shine na tambayi mai bawa gwamna shawara game da kiwon bisashe Dr. Lawal Usman Bagewa maji inda ake a halin yanzu
zuma ga nake ga maka gwamnatin jihar Katsina mun yi burtali kilomita wajen 3000 wanda suka zazzaga daga Daura suka billo can waje jan Kusada suka wanda suka iyaka da Kano an yi su daga Jibiya sun tafi sun kai su hada dajin birnin Gwarita wanda lokacin ga muke ga ma so in ka lura yanzu muna cikin wannan test kenan sai test na biyu da muke ciki zaka mun samu approval din gwamnati cewa muna son mu gyara duk wasu makarantu na Fulani da aka bari da suka lalace za mu hada da hukumomi da su dam da ke akwai ta ja da kuma dam da ke 31 wanda ke cikin dajin rugudin nan da ake ta wannan rikice-rikice su ma halin za a je a duba su a kawo bil ɗinsu a gyara su ma da kuma shi ne na yin madatsun abinci inda za a yi su.
Dr. Lawal Bagewa kenan sanisha malfashi muda Amurka daga Katsina a Najeriya.
To zamu sake komawa jamhuriyar Nijar inda matan karkara na yankin Tawa suka isar da koke-koken su zuwa ga sabuwar gwamnatin Nijar kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga Birnin Gwanni.
Biyo bayan ganawa ta farko da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazoum Mahamad ya yi da majalisar ministocin firaminista Uhumudu Muhammadu a makon jiya a taron majalisar ministoci na mako-mako ya mata ne mazamna karkara suka koka dangance da matsanancin hali na fatara da talauci da suke ciki a cikin ƙauyukansu kamar yanda ɗaya daga cikinsu ta yi mini ƙarin bayani.
Mu abin da muka so dai ba mu da hanyar mota gaskiya kuma babu fita gari. Lalle mu akokin haka ga bulke garin Malam Ila lalle muna kokin haka ba hanyar mota abba mada wahala kwarai har ma ɗan anyi ruwa kahin mu kai ga gari da nan zuwa Kwanni mu a cikin matsala kwarai da gaske da mu da yaran mu ga karko amma sai sun yi baje-baje kahin su kai kwarai da gaske wallahi amma cikin wata matsala.
Sauran matan da muka yi kitibis da su sun koka game da rashin ruwan famfo rashin wutar lantarki da hanyoyi da ma asibitoci da sauran matsaloli waɗanda mata mazamna karkara ke ɗimbin fama da su a kulliyomi.
Ai bulke gaskiya yanzu cikin halin da muke yanyo an kai ruwa ba mu da wurin da muka taya ƙarhe sai ya rike ya samu hanya mu ma da cinya sai mun yi rike mu sha har mutun ke abdir lahiya da ke da wala haula aka samu aka shi garin Kwanni kuma ba mu da huta dan nan da ce rasa ko huta da za a samu na ba ta matsala ta ba mu shi dai akokin mu wajen doka ruwa alhamdulillah mu a da riwoji haji arabi ta mu na rijiya Allah shi biya ta mun goje ruwa babu ta akwai hunhuna nan kuma muna da riwoji cikin gidaje mu kenan ba mu da matsalar ruwa matsalar murewa gata dai
hawa dosai wani waje akwai gunguna abin da dai matsala duk gari mai bai kamar a samu wata ba dosai mun ya da hanyar mota cikin gari tana bi sai ka samu waje sai dan dashi dan nan dosai dan nan kashi ta kokan gudana muka dai ta dai wuta kata aka a duk gari likita ana son ta girma ta zama babba likita mu dan nan dosai ita ta babba kuma ta zama karama likita ta talle za ta amsa ta muku ba musu ta amsa muku ma sauka likita ta babba ta zama
kyaukyawan mulki a nan nahiyar Afrika da ma dukkan sauran kasashen duniya na wanzuwa ne a cikin kasa ta hanyar kyautata rayuwar mazauna karkara da ke kasancewa abinda kowane dan siyasa ke dogaro da shi da zaran aka buga gangamin siyasa domin samun kujerun mulki da ma rayuwa mai dadi ko da yake da zaran ɗan siyasar suka juya bayan zabe sukan haye mota su bar mazauna karkar da hayakin salinsa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake Benin Yamai to yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ɗan ƙasa da hukuma
ɗan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shine komai ya faɗa mana ƙarya ne don sallogar zambo ne
Masurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
abinda da zaka iya zuwa ka sayi 800 kamar kwanan shinkafa yanzu ana magana 1200
a baya kafin ma azumi yazo zaka ga kwaye shinkafa wani zai tashi ba shi da shi saboda kaya sun yi tsada ballantana yanzu ƴan kasuwa sun aje kaya a sto burin su ga azumi yazo
mu magana muke ta abinda talaka abinda ya da musalaka cikin mitin da kuka da su yanzu zamu ga yitu masu yin fulawa saboda sun gaya mana cewa za a samu karin fulawa zuwa ran Litinin
ba ina magana bane ma a magana Kano kawai ba magana arewacin Najeriya ma gaba ɗaya bi iznin Allah mun wada ta hira kaya
masu rare yau shirin zai tabo korafin tsadar rayuwa ne sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya musamman a lokacin azumin ibadar Ramadana a dakace mu
kina barki da jaba da fita Allah wa daran mai tadota da waɗanda suke da jawota akanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan su ke nukura
masurare batun tsadar kayayyakin masarufi na rayuwar yau da kullum da al'ummar musulmi ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya lamari ne da aka saba gani a kusan kowace shekara musamman a duk lokacin da aka fara ibadar azumin Ramadana kayayyakin abinci irin su shinkafa da taliya da sukari da gero da kuma kayayyakin marmari da dangogin su na tashin goron zubi kusan duk shekara a yayin ibadar azumin watan Ramadana duk da cewa a kowace shekara al'umma na kokawa game da wannan lamari tare da yin kira ga hukumomi da ma 'yan kasuwar su dauki matakin da ya dace domin azumin Ramadana lokaci ne na neman falala
abinda da zaka iya zuwa ka sayi 800 kamar kwanan shinkafa yanzu ana magana 1,200 kaga ana cikin wani hali saboda haka muna kira da gwamnati da kuma al'umma 'yan kasuwa masu kuɗi su taimaka su rage farashin abubuwa idan gwamnati ta tsaya ta sa ido akan abubuwan dole ne a samu sauƙin abubuwa wannan saboda su dai 'yan kasuwa tsakani har ga Allah in aka zuba musu ido kowa abin da ransu ya ga dama yake
a gaskiya muna kira da 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah ni kaga a matsayina na mai ɗaukar iyali baki ɗaya sakamakon mijina Allah Ubangiji ya yi mishi rasuwa muna fuskantar kalubale na tsadar rayuwa sosai a baya kafin ma azumi yazo zaka ga mutane ba su da kwaye shinkafa wani zai tashi ba shi da shi saboda kaya sun yi tsada ballantana yanzu ƴan kasuwa sun aje kaya a sto burin su ga azumi yazo tunda duk shekara muna fuskantar waɗannan kalubale duk shekara zaka ga ƴan kasuwa sun linka kayan kudin kayan abinci sosai
yanzu magidanta suna cikin wani hali na halin haƙulai wani lokacin abin da za a ci din ma ba a ƙara kuɗi ba yana zamowa abu ne na wahala wanda ake ta tiri-tiri da shi yanzu ka duba ma'aikaci akwai mai ɗauka albashi naira 30,000 an ce shine karancin albashi to yanzu ka ɗauka ka duba idan magidanci zai sai buhun shinkafa ko buhun
shinkafa na gida zaka siya akalla sai ka sa 20,000 da wani abu to ga mu mutum ya dauka 30,000 ya za a yi rayuwa in ba dan dai kawai Allah yana taimakawa ba Allah yana dafawa saboda haka mutane na cikin kunci kuma Ramadan wata ne na rahama ba wata bane na takurawa mutane da uzura musu saboda haka ba wai magana bace ta kullun ni ta zagin shugabanni wani lokacin mu ne ba mu da gaskiya wani lokacin mu ne muke yin abubuwa da ba na daidai ba yanzu
babu dalilin da zai sa sai azumin yazo watan Ramadan watan neman lada a tashi a ƙara kudaden kayayyakin abinci musamman sukari yanzu shinkafa kwano idan azumi yayi sai ka ji ana cewa 2,000 ka ga kankana abin naira 20 ana sayarwa musulman Allah naira 100 naira 150 idan azumi yazo za ka ga mutane mutum yanzu yana da yadda zai iya ci abinci amma daga azumi yazo maimakon ya samu ya ji dadi yana cin abinci sai ka ga abu ya lalace har ta kai ta kawo wasu in ba sadaka aka yi musu ba ba za su samu abin da za su sa a bakin salati ba idan sun kai azumi
wasu daga cikin ƴan Najeriya kenan suke gukawa kan tashin goren zabi da kayayyakin masarufi ke yi a lokacin azumin Ramadan tare da yin kira ga ƴan kasuwa da mahukunta su dauki matakan da suka kamata a bara da yar arangama aka yi tsakanin jami'an hukumar sauraron korafin jama'a da yaki da rashawa ta Kano a Najeriya inda jami'an hukumar suka kai farmaki rumbuna da manyan wuraren da ƴan kasuwa ke boye kayayyaki matakin da ya yi sanadiyar saukar farashin kayan a wancan lokaci domin kaucewa irin wancan yanayi a bana hukumar ta zauna da shugabannin ƴan kasuwar da ma manyan dilolin kayayyakin masarufi a jihar barsa mu yi magaji shine shugaban hukumar
kafin ma lokacin ya zo mun je singa mun je da wano kuma muka sami tabbaci daga gare su kamar yadda ake da fargaba a gari cewar za a samu ƙarin farashi za a samu abubuwa da za su hauhawa mun yi rubiye din abubuwan da suke faruwa kuma mun gamsu cewar masana'antu suka fita haka kuma muhimmiyar rawa wajen samun kaya tsadarsa ko rashin tsadarsa
mu magana muke ta abin da talaka abin da ya damu talaka cikin mitin da muka yi su yanzu zamu gayyaci masu yin fulawa saboda sun gaya mana cewar za a samu ƙarin fulawa zuwa ran litinin to kuma duk sun fito mana da abubuwan da suke ganin cewa sun taimaka wa gwamnati akan abin da za mu yi domin mu kawo gyara a wannan dabuwa da dangote su waɗannan kamfanonin kadai sun isa su yi determinant din market post a kasuwa kuma yanzu mun gamsu da cewar waɗannan kamfanonin musamman a yanzu a lokacin azumin nan wanda dukkaninsu 'yan garin nan ne kuma masu kishin garin nan sun yarda cewar ba za a samu wannan ba to tabbaci bai wuce wannan da muke da shi ba kuma bai wuce yanzu sun yarda cewar in muna so mu gani mu tafi mu je mu ga kayan da suke da shi a ajiye mun ƙara samun bayani cewa shinkafa tana so ta daga shi ma kuma mun yarda za mu kirawo masu sarrafa shinkafar su kansu al'umma su dinga kauracewa irin waɗannan mutanen da suke tsada a angoku ku san cewa su wane ne wanda suke da kishi kuma ba sa tsada sai ku yi amma aka ce sai hukuma ta zo kullum kowa ya rungume hannunsa ai yanzu ka ga an tashi ana so a hukunta kamfani boycotting din ka kayan su ake sai ka kamfani ya rubuce so ina ganin wannan shine abin da ya kamata al'umma su fara mu ma su taimaka mana duk wanda aka san bai tsawwalawa ne sai a guje shi
to za mu ji ƙarin bayani kan alƙawarin da manyan kamfanonin suka yi wa wannan hukuma a lokacin wannan zama nasu a dakace mu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koya wa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannun
filin yan kasa da hukuma ya tattauna da manyan dilolin kamfanonin Dangote bangaren sukari da takwaransa na kamfanin buwa
ba ina magana ba ne ma a magana Kano kawai ba magana arewacin Najeriya ma gaba ɗaya bi izinin Allah mun wadata hira kaya ina tabbatar muku ba wai Kano ba wanda daga nan har zuwa bayan sallah bi izinin Allah mai kamfanin buwa ba zai ƙari ba ba zai ƙara taliya kuɗi ba zai ƙara kuɗi ba zai ƙara suga kuɗi ba
akwai mizani da kuka kayyade misali kar ya wuce daga kaza zuwa kaza mu
wannan ba wanda isa ya kayyade mizani da kaza zuwa kaza yanzu wani faɗuwa ma zai sayi wani mai da kuɗi zai sayar wani sai ya samu naira 50 wani ya samu 30 wani kuma yana buƙatar kuɗi zai kare da kayan ya zo ya sayar
ne tabbacin da kuke ba mu tare ba na farashi ba ne na wadatar kayayyaki ne
to dama ai amma zaka ga nake ma wannan cika bakin da nake cewa da kai ko daga ina kake ka zo ka siya ai mun tanaji kayan da ina da kuma nan a nan sharada yanzu ba zan iya ma cika wannan bakin ai ban isa ba
sunana Salisu Sambaje
ai wannan magana da ake ta makare karan kaya inda akan wannan abin da kake faɗa ne ai ta wuce ai abin da za a bari a gani action ka gane da kyau ko wannan magana ta kure ta kare magana da suka ne da taliya su ne dai abin da mutanen nan suke shi dan gwata ma masalan baya taliya baya fulawa dangwata sukari kawai yake a community sai gishiri gishiri ko sai ka shekara baka cinye buhu daya dakin ka ba
Alhaji Muhammadu Adakawa kenan babban dilan kamfanin buwa bangaren kayayyakin masarufi a yankin arewacin Najeriya da Alhaji Salisu Sambajo dake zaman dilan kamfanin dangwata bangaren sukari kuma su ne cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai
wallahi idan ba san yuna adakai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so yuna an dai
yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
abirka mutun ne yan dacci hanshaki kuma ingantacci mai karfi gashi amintacci da basira
to madalla a gaida Muhammad yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma doke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wace ta ruwaito cewa Jami'an tsaro sun kama wasu motoci biyu shake da lodin bindigogi da harsasai kusa da ƙauyen Cimagayan dake a tazarar kilomita 26 da garin Ingal na jihar Agadez. Jaridar ta ce motocin waɗanda suka fito daga ƙasar Libya na ɗauke ne da bindigogi kilar AK-47 kimanin 77 da wata kilar FM-82 da wata bindigar harba rokoki kilar RGP. Da pistolai da harsashe kimanin 30,000 sannan wasu mutane hudu daga cikin shida da ke cikin mota ta farko suna hannun hukuma yayin da sauran suka ranta a takare jaridar Le Sahel na cewa sabon shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya fara ganawa da jakadun manyan kasashen duniya mako guda bayan da ya karbi lagamar mulki daga hannun Isuhu Muhammadu Jaridar ta ce bayan ganawar su da jakadan Amurka a Niger Eric P. Whitaker shugaban kasa ya gana da jakadiyar Ingila da ta tarayyar Turai sannan jakadan China waɗanda dukkan su kowanne ke ɗauke da sakon taya shi murnar lashe zaɓe sannan kowanne daga cikin su ya jaddada wa shugaban dorewar da daddiyar hulɗar diplomasiyar da ke tsakanin Niger da kasar sa jaridar Le Phénomène ta bayyana cewa Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na ci gaba da tofin alatsi ne akan cin zarafin da jami'an tsaro ke yi wa jama'a a yankunan da ake fama da matsalar tsaro bayan da wasu rahotanni suka tabbatar da labarin fadan da wasu sojan ƙasar Chadi suka yi wa mata a garin Tera na jihar Tillaberi cikin su har da matan aure da yarinya ƙarama jaridar ta ce ƙungiyar SOS Torture mai fafutukar kare haƙƙin jama'ar Afirka ta yi tur da wannan aika-aika wadda a fili ke nunin yadda jami'an tsaro ba sa mutunta 'yancin ɗan adam a yankunan da ake girke su da sunan yaƙi da ta'addanci kwatankwacin yadda a watan Janairun da ya gabata sojan rundunar Barkan ta ƙasar Faransa suka yi lugudan wuta akan wani taron kwararren hula a ƙauyen Bunti na ƙasar Mali inda atake suka kashe mutane 22 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to madalla gaida Sule kafin mu rufe shirin ga darussan Ramadan akan rayuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Malam Bala daga babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ɗan uwa musulmi ɗan uwa imani muna ta yi juna barka da shigar mu cikin wannan wata mai alfarma muna fata ga Allah subhanahu wataala albarkace mu da shi sannan kuma nasiha da zamu yi ta ne bisa ga ɗan uwa musulmi a kula mu kiyaye da tsarin rayuwarmu saboda wannan wata ne mai daraja wata ne mai falala wata ne mai albarka wanda ke tattare da gafarar Allah subhanahu wataala da rahamar Allah subhanahu wataala da 'yan tara wuyan bayan Allah subhanahu wa ta'ala daga wata zuwa aljanna. To da haka ƴan uwa musulmi, mu kiyaye bakunanmu. Shi azumi ba wai tsaye da ci da sha bane kadai, har akwai abubuwan da suka shahi kunne yayi azumi, ido yayi azumi, sannan baki yayi azumi, gaban jiki duka su yi azumi. Allah subhanahu wa ta'ala da ya farlanta yin azumin a ƙarshen ayar sai ya ce la'allakum tattaqun, tsammani ko za ku ji tsoro na. To azumi wata makaranta ce babba da za ta karantar da bayan Allah tsoron Allah.
To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan Ocean Murya Amurka da ke Birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka, ni Yusufu Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Birnin Yamai.